أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشرنج وتن ذو القعدة شكرا تدبو لي رداريه بير hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma shine ya dace da 14 ga watan 9 shekara ta 2014 alisafin turawa muna kan darasi na 40 daidai a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul janaiz wa bid'uha Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya rubuta shi wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na ihya'us sunna a kofar Nasarawa a cikin birnin Kano idan ba a manta ba a satin da ya wuce mun tike ne akan magana dangane da mutanen da shari'a ta bada dama a iya musu sallah bayan sun mutu to yau zamu tashi akan Arrabi a mutun na hudu al-fajirul munba'itu fil ma'asi wal maharim mutumin da yake fajiri ne wanda ya fada yadulmuya a cikin aikata sako da abubuwa na haram kamar mislu tariki salati wazzakati ma'atirafihi biwujubihima wazzani wa mudminil khamri wa nahwihim minal fusaqi fa innahu yusalla alayhim illa annahu yanbaghi li ahli al-ilmi wad-dini an yad'u as-salata alayhim يدعو الصلاة عليهم عقوبة وتأديبا لأمثالهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك أحاديث ما لن يتي متن حدود الشريعة بعد داما حالت شريعة إيه مسا صلى كودا باين يموتو كما متن فاجري ما قرنتي مي آيكة ثابو دا آيكة حرام أجل ميريك كل يناي أما دي مسلميني amma mai sabo ya halatta ai mai sallah ba za a ce ba za a mai sallah ba tunda ba kafiri bane malai ya bada misali yace kamar tariku salati mutumin da baya yin sallah wa zakati da tariku zakka wanda baya bada zakka amma yayi itirafin cewa wannan sallah da wannan zakka din wajibi ne a kansa me yasa baya yi sakaci da rauni irin na imani kawai na gaba shine wazani wa mudminil khamr mazinacin mutum mazinaci wani an san mazinaci ne ya mutu a unguwa a iya masa sallah amma za mu ji suwaye ya kamata su yi mai sallah wa mudminil khamr da mashayin giya dan daga kwalba sama dan ruwa haka ake faɗa ko dan ruwa wai ai karam wai karamci ne wai aka yi wa dan giya aka ce wai bara ce dan giya wai ce wai dan ruwa wa nawi da makamantan waɗannan min al-fusaqi cikin fasikai fa inna sallallahu alaihi kamar irin su yan luwadi ko ba ka bane irin su yan caca ko ba ka ba irin mutane azzalumai da suke yan damfara yan 419 yan rufa'idu duk za ka ga suna cikin musulmi su dai ba daddare suke ba amma fa sabo masha Allah suna gaba malai yace duka ya halatta a yi musu sallah sai dai yan bagi li ahli al-ilmi wad-dini ya kamata ga ma'azuwa ilimi da mazuwa addini kada su yi musu sallah duk wani shahararren malami mai ilimi duk wani mai addini shahararre kada iyadda ya yi wa ɗan caca ɗan giya mazinaci ɗan luwaɗi mai wato mai wannan mai dukkan babi ko shiga babubbuka na haramci da Ubangiji Allah ya haramta in dai kai limami ne shahararren limami babban malami to kakka mai sallah a kyale shi uqubatan wa ta'diban li amsalihim ai mai uquba dan ladabi ga wani makamancin shi to idan an ce kai kada kai masallah wannan yana nuna cewa shari'a gaba ɗaya ba mai ba a'a duk wani dan giya da ya mutu a unguwar ku ne mu ƴan uwansa ƴan giya su yi mai sallah ba shine nan ba an yadda an yi musu adalci dan giya musulmi ne duk wani mazinaci in ya mutu maganin sa a nemo mazinata ƴan uwansa su tsaya a bayan gawa su yi mai sallah duk wani dan caca dan kattigi da ya mutu a nemo ƴan caca ƴan kattigi ƴan uwansa su tsaya a bayan sa su yi mai sallah dan luwadi mashhurun bil luwad ya shahara mai luwadi ne to in ya mutu a nemo ƴan uwansa su yi mai sallah in gaskiya yake duk babin masu barna a yi musu haka idan kuwa ba a samu ƴan uwansa mabarnata su yi musu ba to a samu wani kawai haka dai normal mutane kawai ba wani very important somebody ba kawai ba wani mutum mai muhimmanci mai amfani sosai ko da ke kowa yana da amfani ko a cikin al'umma amma ina nufin ba wani wato babban malami ko babban limami ya mai sallah ba kada a yi mawaki haka har mawaki dan shi ma fasiki ne masu waƙe-waƙen nan ƴan waƙe-waƙe da ƴan kaɗe-kaɗe da ƴan raye-raye kamar wani mashhurin ɗan rawa ya mutu to a nemo ƴan ruwa masu rawan nan su tsaya a bayan gawansa ko ba ga bane ba aikin kirki ya ba a gurinsa yana gani yana aikin kirki bane ba to in ya mutu ƴan uwansa zo su yi mai sallah ba shi kenan ba ɓarawo wani ya ce ɓarawo idan ya mutu a nemo ɓarayi ƴan uwansa su yi mai sallah kaga wannan kadai ya isa ya nuna cewa masu aikata irin wannan ayyuka na ɓarna su gane haɗarin rayuwarsu musamman bayan sun mutu a ce malam ka zo ka mutu kana musulmi kana kalmar shahada amma an ce duk wani liman mai muhimmanci kada ya yi maka sallah akwai masifar da ta wuce wannan akwai tashin hankalin da ya wuce wannan so ya kamata mutane su yi taka tsantsan a kiyaye wata rana a ƙasar Saudiya wani babban mawaki ya taɓa mutuwa ɗaya daga cikin limaman nan na harami tunda ɗan ƙasa ne ɗan Saudiya ne musulmi amma ɗan ƙasa ne mawaki ne an zo za a yi an ɗauko gawarsa za a yi mai sallah limamin ya ji cewa shi ne ya ce ba zan masa sallah ba akai ya ce ba zan mai sallah ba anan ba za a hana mi mawakin za a kawo shi harami a mai sallah a ya je can gidan mawaka ya mai sallah to wannan hikima ce ta da'awa yayin da mutum mabarnaci ne a cikin al'umma yana barna to a kyale shi ƴan uwansa mabarnata su yi mai ko kuma ga magarin mutane su yi masa wannan magana ba da ka aka yi ba ana bi Qatada radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza du'iya li janazatin sa'ala anha fa in usniya alaiha khairan qama fa salla alaiha wa in usniya alaiha ghairu zalika qala li ahliha sha'anukum biha wa lam yusalli alaiha akhrajahu ahmad wal hakim wa qala sahihun ala shart al shaykhain wa wafaqahu al zahabi wa huwa kama qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance kamar yadda Abu Qatada ya ruwaito idza du'iya li janazatin idan an kira manzon Allah zuwa sallar jana'iza sa'ala anha yana yin tambaya akan wannan jana'izar yace wannan yayi halin sa yake Allahu akbar bayan ya mutu an dauko shi an kawo shi za a mai sallah sai annabi ya ce yaya wannan yake mabiyin mu ne yana zuwa masallaci yana da addini yana da ibada yace fa in usni alaiha khairan ay khairun qama fa salla alaiha idan an faɗi alheri akan wannan gawa annabi yana tashi ya mata sallah ku ja layi anan fa in usni alaiha khairun idan an yabi gawar da alheri ashe ya kamata jama'a mutane su rinka aikata abinda in sun mutu za a yabe su da alheri kai abinda yau a unguwarku idan ka mutu za a ce wayyo mun yi rashin bawan Allah da shi muke sallar jami'a a masallaci
da shi ake zuwa wajen karatu mutumin kirki yana zaman lafiya da makota mutumin kirki da shi ake zuwa jana'iza a unguwa mutumin kirki da shi ake kaza kai abin da in ka mutu za a faɗi alheri akan ka ba wai ka zo ka mutu a unguwa ma ayi kokarin ma a gane a ina kake ma ba a gane ka ba ma saboda gaba ɗaya kai harka kama ba ba ta shafi ma unguwar ba dan duniya ne can kake zo kake tsayar ka kawai kake dawo la if'alu alkhair ya jama'a ku aikata alheri wallahi yanzu ne kuke da damar yanzu ne take hannunku wannan numfashin da kake yanzu ne zaka ci moriyar sa Allah duk ranar da aka zare maka shi zancen ka ya kare wallahi ku yi aikin alheri da in kun mutu za a faɗi alheri akan ku akwai wanda fa wallahi idan ya mutu a anguwar su fa wallahi ba damu ba kai wani ma murna wallahi za a yi akwai wanda za a ce wani ya mutu wallahi mutum ya buga motar sa ya tafi sa kawai saboda bai da wani amfani kawai an rage mugun iri ne amma akwai wanda wallahi idan ya mutu kowa ma sai ya ji jikin sa saboda yana da muhimmanci a cikin wannan al'umma din ya gajiyar da kansa wajen yi wa al'umma hidima to abinda ake zo ake so mu kula da shi kenan ya koyi uwana to wa in usniya alaiha ghairu zalika fa wannan gawa in aka yabe ta da kishiyar haka usniya alaiha ghairu zalik aka faɗi wani abu ba na alheri ba a kanta qala li ahli ma sha'anukum biha sai annabi ya ce ina iyalan wannan gawa ce ga sunan ta ku dauki shayar ku tafiya sha'anukum biha maza ku tafi da ku baran mai sallah wallahi sha'anukum biha dan me yasa annabi ya haka zajir tsoratarwa firgitarwa malam mutum ya shiga uku a ce annabi ya zo kan gawar sai ya ce baran mai sallah ko babban limamin unguwarku ne aka kawo ka aka shimfiɗe ka ga gawan nan tausayi na gawa wani ne a nan gurin ce wani wallahi baran mai sallah ba ya tafiye shi kaga wannan ai subhanallah kuma kai asara addu'a wannan bawan Allah kuma ba a cikin mamuwa wanda za su bi shi wani bai mai sallah ba ni ma baran yi ba kai kuwa wal iyazu billah to haka annabi yake yi walam yusalli alaiha bai mata sallah ba haka ibatta hadisin imamu ahmad da imamu al-hakim sahihi ne abin shirin bukhari muslim hadisi nabi an jabir ibn samurata رضي الله عنه قال مرض رجل فصيح عليه فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد مات قال وما يدريك قال أنا رأيته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت قال فرجع فصيح عليه فقالت امرأته انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال الرجل اللهم لعنه والعياذ بالله قال ثم انطلق الرجل فرآه قد نهر نفسه بمشقص نهر نفسه بمشقص فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه مات فقال ما يدريك قال رأيته ينحر نفسه بمشقص معه قال أنت رأيته قال نعم قال إذن لا أسني عليه إذا لا أصلي عليه جابر بن سمرة يروي تمنى وانا حديثي من بند أورود بند سي يشي مرض رجل ونمتن يا إرش الله فيا فصيح عليه سيأك يقرروا شيني صيحة الصيحة aka yi kururuwa ana ihu wayo Allah wayo Allah sai ga faja'a jaruhu ila rasulullah sai ga makocinsa shi makocin wannan mutumi din da bashi da lafiya da aka yi kururuwa akan shi sai zo gurin manzo Allah sai shi ya manzo Allah makocina ya mutu innahu qad mat sai manzo Allah ya ce da wannan makocin wa ma yudrik ya kai ka san ya mutu
wannan yana nuna mana ita mutuwa da labarin mutuwa ko cewa wani ya mutu ba koyaushe ake karba ba akwai wanda zai dogo su ma sai a ce mutuwa yayi amma ba mutuwa yayi ba yace kala ana ra'aitu shi magoci yace ni da na ganshi ya rasulullah na ganshi kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama innahu lam yamut manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wannan mutumin fa bai mutu ba innahu lam yamut bai mutu ba na'am annabi yana magana ne bil wahyi da wahyi kuma din bai mutu ba kaga wani ikon Allah bai faje wurin ba shi annabi ko yaje bai je ba aka ce wani ya mutu annabi yace a ji a koma bai mutu ba kuma ranyi ta kururuwa cewa ya mutu ya mutu kala faraja'a fasiha alaihi ya koma kuma akai kururuwa wannan kururuwa ashe ta gaskiya ne fa qala timra'atuhu sai matarsa tace matan mara lafiya sai tace da wannan mutumin in taliq ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbirhu tashi ka tafi wajen manzon Allah ka bashi labari cewa wani ya mutu kaga ashe ana yin mutuwa ana zuwa ne a bawa labari ma ahlul fadli wal ilmi wal sharafi ma abuta ilmi ahlul fadli wal ilmi wal sharaf ma abuta ilmi ma abuta falala ma abuta sharafa wanda suka san Allah wanda ake kyautata musu zaton bayan Allah ne na kwarai idan aka yi maka mutuwa kai kokari waɗannan mutanen kirkin su ne za su fara zuwa kan gawar dan uwanka na'am bai kamata a ce dan uwanka ya mutu ka bari wasu mutane ne gasu nan su ne akan gawar shi ba yana mutuwa sai kai maza ka nemi mutanen kirki su yi maza su zo su taimaka wa wannan gawar a yi masa wanka irin na musulunci na sunna a shirya shi irin yadda aka shirya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a yi masa addu'a irin na sunna amma idan ka je ka ɗebo tarkacen mutane ka zuba a kan gawar ɗan uwanka ai ta yi mai bid'a ai ta yi masa gargajiya ai ta masa barna ga matsalar mutuwa ga matsalar bid'a da za a yi ta yi a kan gawar ɗan uwanka to shi yasa ƙoƙari ake a sa masana ma'abuta ilimi da tsoron Allah su zama su ne suke dab da wannan gawar kun fahimci wannan yaya za mu ɗauki wannan hukuncin kun ga da abin ya faru sai a ce aje a gaya wa annabi saboda kowa sharaf ɗaukaka ne a gare shi bayan ya mutu manzon Allah ya zo to in babu annabi sallallahu alaihi wasallam akwai magadan annaba su ne malamai yasa wani wasiya ya ce idan na mutu da Allah gawa ta wanda nake so su fara zuwa kanta su ne wane da wane su nake so su zo su shirya ni su yi min wanka su nake so su sa ni alkafani in za a yi min sallah kuma wane nake so in yana nan a raye ya min sallah ka duba dabara ba masu tsayawa a kan gawansa hatta kwaɓe ka sai kai wasiya ka ce wane ne zai kwaɓe ni wani ya ce a bar iyalina ita kadai ita za ta kwaɓe ni ya ce matata a cikin matan nawa ma wance ita nake so ta je ta kwaɓe ni ta lullube ni sannan masu wanka su zo kaina kada wani ya zo ya ga ya kwaɓe ni ba matata ba haka wani ya yi wasiya kaga wannan duk abu ne mai kyau wannan malam masu tsari kenan a rayuwarsu ba waɗanda ana ta rayuwa a duniyan ana ba a ma tunanin mutuwar ba a tunanin ta mutum sai dai ya ji kansa ga tukunya a kansa ka gama mutuwa tuntunin an gama kimtsa ka an kai ka tambayoyi kawai su suka farkar da kai to shi yasa aka ce wannan mutumin cewa ya mutu ya bashi labari cewa wannan mutum ya mutu fa qala ar-rajulu wannan mutumin dai da ya zo din ashe ya je ya gano wani abu ne mara kyau a mutuwar wannan din dan shi ya ga mutuwar amma abun ba kyau me ya faru kafin ma ya fara ba da labari sai ya ce Allahumma al'anhu Allah ka tsine masa albarka wannan mutum a'a gawar mataccen Allah dine masa kuma la ilaha illallah. To wannan ne malamai suke cewa yana nuna ya halatta ayi talaqin la'anta ga mutumin da yake fasiki, amma dai laysa ala itlaqihi, ba koyaushe ake so a la'anci fasikin ba, dan an samu sabani mai karfi a wajen malamai cewa ba a so, ba a san la'anta ta ta'ayini da za a ayyana a ce wane wane Allah ya tsine masa a fade shi, ba a so. Thumma qala thumma talaqa ar-rajulu, sai kaman mai riwayar yake bada labari, mutumin ya tashi sai ya ga wannan mamaci sababin mutuwarsa, fara'ahu qad nahara nafsahu bi mishqasin, kawai sai ya ga ya yanka guyansa, ya yanka kansa, ko ya soke kansa, nahar ya soke kansa da mashi, shine mishqasin, zuwa ya kafe mashi malam kurin irib da ciki akan mashi. Ana samun mutum ya kashe kansa, ana samun mutum ya kashe kansa. Kwanan nan ba ana bada labari ba, wata yarinya rashin jituwa ya faru tsakaninta da iyayenta, take fada cewa za ta kashe kanta, take gaya wata da suke zaune kusa da ita, tace an jima kaɗan zan kashe kaina. Ai window, irin wannan jikin window, wannan window da kake gani ba ga window ba, ba ga bugula ba, sai ta cire dan kwalinta, ta cire zaninta, kawai ta daura, kawai sai ta daure wuyanta, da ta daure wuyanta ba za ta yi reto ba, kawai sai ta makale, sai ta zauna kawai, sai shake ta, kawai sai ta mutu, sai ta kashe kanta. Ba sani ba, da kuna dan karanta kuna bincike, yanzu kasashen Turawa nan yawanci abin da yake damunsu idan damuwa ta damu mutum, na'am dole damuwa ta dame, saboda ba su da Qur'ani, ba su aiki da Qur'ani, shi ne yake ba da maganin damuwa, shi yake kwantar da hankali, ba su da sunna, ba addini. Ga dai duniyar Allah ya basu, ya lamuna zahiran min alhayati dunya wa ma lil akhirati mughafiluna, haka Allah yake. Duniya dai zahirinta insha Allah sun santa, amma lahira su gafalallu ne, rafkananu ne. Wallahi malam, mutum idan duniyar ta buga shi, ta buga shi ba wai talauci ko rashi ba, kawai in ya kasa jin dadi, kawai sai ya dauki bindiga, kawai sai ya sa a kunnansa, ga kunamar fa bindigar a hannunsa, yana rike da ita kawai, yana duba agogo ya saita bat, sai ya harbe kanshi. To wani ma ya yi ce an yi wa angosu, wani ya kashe kanshi, mutum ya dauki bindiga ya harba kanshi, saboda kai Allahu akbar, saboda tsabar gajeren tunani, bai da abin da zai bashi kwanciyar hankali. Shi yasa suke shan giya, wannan giya whisky din nan da sauran nau'i na giyoyi, ai giya mashayanta suna faɗa, wanda suka san giya suka ce ai giya tana daga cikin abin da take bawo mutum wani nutsuwa na musamman a lokacin da ishaka. Idan kana cikin damuwa, ba fa cewa ne abin nan ba, ina ba ku labari ne abinda wato su mashayin suke abana, wai idan suka shiga damuwa tension, bacin rai, wane ne kawai sai mutum ya dauki kwalbar giya, in ya danna ta to zai fita daga cikin duniyar da yake ciki gaba daya, ya koma wani irin yanayi na daban, zai fita ne daga hayyacinsa a wannan lokacin da ya fita daga hayyacin nasa, to wai ya samu wani relief kenan. Shi yasa ba yanda za a yi kafaran nan ka hana shan giya, ba za su iya daina sha ba, suna nan a ga mutum giya malam, yadda ka ga ko ruwan sha baya shan ruwan sha kamar yadda yake shan giya. Allah, akwai wanda fa ana ba da labari, babba ne, babba su ne manyan, motarsa tuka shi, in ana tuka shi a gefen kujerarsa akwai katan ɗin giya, jirgi jirgin da ake daukan sa yaje kasa kaza yaje kasa kaza yaje kasa kaza yace wallahi a shaki yake da giya wannan abokin direban jirgin abokin pilot din soje ne direban to abokin direban shine yake gaya min yace mallan yaya za a yi a ce kasan nan a samu wani jagoranci na kware a samu kaza a ce manyan kasan nan mashayan giya ne yan giya lamba daya mutum ya sha giya ya zo yanke hukunci ya sha giya mutum ya sha giya ya zo mitin ana mitin yana shan giya yana ta haukawa mutane kuma kowa sai ya shuru yayi hauka ba sai ya shuru shi ne mai gida ko ga kwata kwata yace hawa da sauka giya akwai wanda babban mutum ne shi ma wannan matarsa take fatawa ni take tambaya tace mallan yaya za a yi da waɗannan mutane yaya zan yi da mai gidana Allah ya jarrabe ni tace wallahi bani da bai da lokaci na da farko dai baya shigowa gidansa sai bayan biyu na dare wani lokacin uku na dare lokacin da ake kiyamul layli shi kuma lokacin yake dawowa amma fa yana dawowa direban sai yana dawo da shi a kwance yake dawo da shi a bayan mota a kwance ba kwanciya ta kasaita ba ya sha ruwa ya sha giya yayi na nik yayi ta til tace da wheelchair ake dauko shi wheelchair irin wanda ake taran mutum a asibiti in bai da lafiya bai iya takawa ba daga mota ba shi ake doro shi ba to da an zo dama ana zuwa za a shiga gareji ana shiga gareji daga kofar gareji ga kofar shiga dakin sa shikenan sai a zo ita kuma aikin ta kenan tunda matarsa ne Allah ya jarrabe ta sai ta zo da wheelchair a loda mata shi daga nan haka za ta tura shi tana tura shi za ta debe shi ta hargitsa shi ta jibga shi akan gado tace wallahi akramaka Allah baya tashi sai karfe 2 na rana in kaga ya tashi fitsari tace fitsari dai ko doki bai kai shi fitsari ba kuma wannan mallan wani mutum ne babba mala mutane ne manya akwai irin su da yawa su manya ne Allah ya ba su girma da shugabanci da jagorantar al'umma amma kuma ƴan ruwa ne to wannan din kada ya ban ku mamaki dama an faɗa cewa kamata kunu yi walla alaikum kamar yanda kuka kasance haka ake sanya muku shugabanni irin ku to yana iya faruwa mutum ya sha giya don ya samu kwanciyar hankali sai ya alakar da kanshi wannan yana faruwa ko mutum ya dauki makami ya kashe kansa ko mutum ya sha guba duk a kasan nan an samu akwai wanda ya je ya sha fiya-fiya saboda an hana shi wata yarinya yarinya fa guda daya yarinya yarinya nan ba ita ta kera kanta ba yarinya nan ba ita ta fi kowa ba kawai ya je tun da dai ba a bashi ba an ba da labarin an ba wani ya kare shi shikenan sai yaje ya sha fiya-fiya fiya-fiya maganin kwari shi ma yaje ya zama kwaro kawai ka duba asara 10 da 100 akwai wanda yaje ya sha menene ake cewa fitsarin bera ba fitsarin bera ba shinkafar bera ita yaje ya ci mutum yana sane ya kashe kanshi to ga wani bawan Allah ya irin wannan ya faru dan mun yi wannan bayani ne kwa iya tambaya ku ce meye hukuncin wanda ya kashe kansa ya halatta limamin gwaya mai sallah bai halatta ba a rabu da shi a rabu da shi ya kashe kansa fantalaka ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa akbaru annahu mat yaje gurin manzo Allah ya bashi labari cewa ya mutu wa qala wa ma yadrik annabi shi ya labari wa ya sanar da kai qala ra'aytu yanharu nafsahu bimishqas naga yana yanka kansa ko yana soke kansa da mashi ni Allah ya nuna min na gani mahu qala anta ra'aytahu annabi ce yanzu kai ka ganshi lokacin da ya kashe kansa yace kwarai qala idan la usalli alai annabi ce to baran man sallah ba dan mutumin da yaje ya kashe kansa baran man sallah ba ba wai dan ya zama kafiri ba amma dai sai ya shiga wuta alƙawari ne wani Allah ya ji kansa Allah ya yafe masa Allah ya waye sai ya shiga wuta alƙawari ne in dan uwanka ne in ma waye kawai ka rubuta wani dai sai ya ci azaba kwarai da gaske ba a ce zai tabbata ba, in Allah ya ga dama zai iya cire shi, amma lallai kashe kai certificate ne na shiga wuta duk wanda ya kashe kansa. To ya je ya yanko tikiti ne na ya jefa kansa jahannama, in Allah ya so yarda. Ina faɗa maka wannan dan saboda bakin cikin rayuwa, talauci, bukata, damuwa, bacin rai, kada ya sa ka kaje ka kuskure ka ce bari ka je kai suicide ka kashe kanka. Kar kai wannan mummunan abu ne, bai da kyau. Kai hakuri da duk abin da ya same ka, isbir sabran jamilan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Allah ce kai hakuri, hakuri mai kyau. Mutane suna ganin kiyama tana da nisa, wala Allah shi yasa suke kashe kansu ai ko wala wana rahu qariban, mu ko muna ganin sauri ne na kusa, babu nisa wallahi. Annabi ya ce bari mu yi sallah ba. To jama'a, kun ji hukuncin wanda ya kashe kanshi da kanshi, kun ga duk wannan yan sabo ne. Amma dai ya halatta mutanen unguwa da aje a turbide shi a haka, a dan tsaya a bayansa, a dan jejjefa masa mace sara, amma wata special sallah ta daban da wani addu'a. Kai ba wai wani limami ba, ko kai, ko kai din nan da kake gani, idan wani kaga ya mutu wani gashi gashi nan ne, in an ce abin nan ce kai baran je ba. Na'am, me yasa kai wannan? Saboda ya kiye ba Allah, fasiki ne, fajiri ne, kai ne dan ka tsoratar wani mai laifi irinsa ya ga cewa wani ya mutu ba a damu a je a mai sallah ba ma. So wannan wa'azi ne ga masu aikata barna. Wannan hadisin akhrajahu bihadha tamami Abu Dawud. Idan kun koma sunan Abu Dawud yana nan, bi isnadin sahih ala sharh Muslim, wa akhrajahu Muslimun mukhtasaran, Muslim ya fada shi a takaice, wa kadha an-Nasa'i wa at-Tirmidhi wa Ibn Majah wa al-Hakim wa al-Baihaqi wa at-Tayalisi wa Ahmad, wa qala at-Tirmidhi هذا حديث حسن. إمام الترمذي كان حديث نيمي كو. وقد اختلف أهل العلم في هذا، وقال بعضهم يصلى على كل من صلى للقبلة وعلى قاتل النفس، وهو قول سفيان الثوري وإسحاق. وقال عمر لا يصلي الإمام على قاتل النفس ويصلي عليه غير الإمام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات، ومن امتنع من الصلاة على أحدهم يعني القاتل والغال والمدينة الذي ليس له وفاء زجرا لأمثاله عن مثل فعله كان حسنا، ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت إحداهما. ما لم يسني سعباني دنغني دوانا مطلع دوانا متاني دمكباد العباري. Kamar misalin waɗannan za a yi musu sallah ko ba za a yi musu ba, a cikinsu akwai wanda ya kashe kansa. Wasu malamai suka ce duk mutumin da yana kallon alƙibla, sallali alƙiblati, yana kallon gabar yana yin sallah, komun ɓarnarsa, komun ta'addancinsa, komun fasikancinsa, ya halatta a yi masa sallah. Muna magana ne akan halacci, ba wajibci ba. Ya halatta a yi masa me sallah. Wa ala qatilin nafsi, wanda ya kashe kansa ma shi ma ya halatta a yi masa sallah. Wannan ra'ayin shi ne ra'ayin Sufyan ibn Sa'id al-Thawri da Ishaq ibn Rahuya. Yace Imam Ahmad yana da wani ra'ayi sabanin na waɗannan malaman. Imam Ahmad yace ina la yusalli al-imamu ala qatilin nafsi, liman dai, duk wanda yake liman ne, kuma aka baka labari wane kashe kansa yayi, to kakai mai sallah. Yanzu kaga mutanen nan da ake bada labari wane ya kashe kansa, wance ta kashe kanta, ko ba haka bane ba? Wace ta kashe kanta saboda mai gidanta ya mata kishiya, ta ce ita ba ta zama inuwa ɗaya da kishiya, sai ta zaɓi ta kashe kanta. To duk limamin da ya samu labari ga wanda zai yi mata sallah kisan kai kashe kanta da kanta ta yi, to liman bai kamata ya mai sallah ba, kamar yadda Imam Ahmad ya faɗa. Amma wa yusalli alaihi ghairu al-imam, wanda ba liman ba ya halatta je mai sallah. Limamu unguwa ana kiran sai ce baran yi wa. Me yasa? Saboda ba mutumin kirki bane, yayi barna. Kuma wannan yana nuna mana cewa ya halatta liman idan yazo zai yi wa mutane sallah ko gawa sallah, ya tambayi halin gawa ko kafin ya zo in yana jin tsoron yan uwansa ya ce ya wani din nan ku da aka ce a jami'a masallaci yaya mutumin kirki ne idan ya tambaya in ya ga ya dace je in ya ga bai dace ba ya ce da Allah ya masa afuwa ba zai samu zuwa ba ya za a yi neman a kokilta wani kowaye ma kusa ya masa ko kuma neman din in ya je shi shi ya ƙi ya sallar ya samu wani haka jigari-jigari a cikin mutane haka wani kawai gashi-gashi nan ya ce kai zo kai mai sallah ya tura shi gaba yana kabbara shi kuma limamin ya kwana ya tafi su kun shi ma duk taimako ne ai ko ba haka bane ba wato ba na so ku lura da wannan jalibin kadai ku lura da barnar da shi mutum yayi wallahi malam a cikin al'umman nan tamu da kuke gani akwai mutumin da ba za ka taba ganin sa a masallacin unguwar ku ba daman shi sallan ma baya zuwa ana tafiya juma'a yana zaune su ne yan iskan unguwa kowa zai je alwalahi sallah ana kiran sallah wallahi shi ba za shi ba kuma ba wanda ya isa mai magana ɗaya kenan duk ƴan matan unguwan nan in sun san yana wurin ba sa iya wucewa saboda mabarnaci ne mabarnaci ne mazinaci ne wani ma ba wannan bai isa ba bayan barnar kuma gasa ta to wani bayan wannan ba kuma mashayi ne kowa ya san shi wane ne dan wane jikan wane a unguwa yake mashayi ne yaje tafko shaye-shayen sa yazo ya shigo unguwa yana tangadi yana warin giya dole a bar shi ya shiga cikin unguwa saboda gidansu anan yake iyayensa suna ganin sa sai yazo wata ran sai fadi sai ya mutu shikenan ku mutanen unguwa sai a ji a kira wani liman na unguwa ya zo mai sallah wallahi kada a kira shi a sa a je a nemo abokanansa da yake shan giyan nan tare da su a can mashaya su zo su yi sahu su bi sallah ai su zo su sahu su yi mai sallah idan da ana yin haka to wallahi mutum ko dan jin tsoron yadda gawarsa za ta wulakanta bayan ya mutu wallahi ya daina barnar su waɗannan mutanen da suke zuwa suna kashe kawukansu dinnan da a ce ko da limaman unguwar suna jarrabawa da kwa ji magana ta yadu amma wato abin damuwa shine za ga sai ka ji labari an faɗa a rediyo a unguwa kaza gida kaza wani ya kashe kansa kuma sai ga an haɗu jama'ar unguwa an kewaye kuma an yi mai sallah limamin unguwa ya zo ya kamata a daddage kafa zajran li amsalihi dan tsoratar da wannan mummunan laifi ga irinsa Sheikhul Islam ya faɗa a cikin littafin al-istiyaratul fiqhiyya wani littafi ne mai kyau wanda aka yi shi don zazzaɓe ra'ayyuka na fiqh na fahimtar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kai ilimi a ciki sosai yace wa man intana min as-salati ala ahadihim duk wanda ya ƙi yin sallah a ɗaya daga cikin waɗannan ko wanda ya kashe kansa ko wanda yake yin sata gululi ko kuma har ma mai bashi ma Ibn Taymiyyah wanda yake zo ya ci tafkar dukiyar mutane ta ɗiban kuɗin mutane bashi laisa lahu wafa'un kuma bai da abin da zai biya har mai bashi idan liman ya ga ba zai mai sallah ba bai laifi ba dan me dan a tsoratar da mutane da cin bashi abin da ake faɗa yanzu shine bashi ya zama ruwan dare a cikin rayuwar mutane har ma wasu mai da shi kawai shi da shi suke rayuwa kuma bashi yana da hadari dukkan cikin mu'amaloli na harkar kuɗi babu mai tashi hankali irin bashi iya masifa da tashi hankalin bashi da annabi ya ce duk wanda yake da bashi a kansa in ya mutu ba zai shiga aljanna ba amma wani kaga yana aikin albashi gaba ɗaya rayuwarsa a cikin bashi yake yinta abinda bai kai ya kawo ba sai ka je ka ci bashi to ga abinda masana yau da gobe suke cewa ake cin bashi don su lafiya idan mutum bashi da lafiya bayi da hali za a yi mai magani bayi da kuɗi ya ci bashi na biyu
abinci saboda wannan can ba iya hakura akai abinci yayin da mutum ya wayi gari bai da abin da zai sa a baka iyalinsa ba abin da zai ciyar da su to wannan ba laifi yayi bashi zai sai abincin da zai ci dan kai ya mutu haka abin da ya shafi ilimi na dole amma shi ma ba kowane ba dan akwai ilimin da ba na dole bane dan mutum ya same shi ko ƴaƴansa to ba laifi ya ci bashi dan kada ilimin su ya lalace tarbiyyar su lalace amma abun hawa in dai ba larurar ta kai wani yanayi ba dan akwai wani yanayin da zai zama dole sai mutum ya tsaya amma dan kawo abun hawa ka dauka akwai yan uwanka wanda ba su da abun hawa su suna hawa motar haya suna rayuwa kai ne za ka kawo ba gidan zama mutum ya je ya ciwo uban bashi ya sai fili ya ci bashi ya gina gida ghair maqul ba akwai gidan haya ba kai hakuri kai maleji kana dan biyan haya kana saving kana biyan haya kana ajiye wani abu har ka samu kudin da zaka sai fili wannan Allah da ya baka kudin filin kuma shi zaka je kai ta roƙa ya baka kudin da zaka gina gida mutum ya je ya ci bashi ya je ya sai wata rantsatsiyar mota dan kawai a unguwarsa aga ya hawo mota amma kuma ta bashi ce sutura rigar da mutum zai sa in dai kana da ɗaya biyu da zaka rufa kanka asiri ba buƙatar ka je ka ci bashi dan kai dinki ba buƙata mala dan ba larura bane dinki wallahi dinkin nan ko na sallah babba ko na karama ina gaya mana wannan da kyau dan zai taimaka mana buƙatun mace na gida matan zamani masu shan maiƙo masu tatse mazajensu idan mace ta renan maka da hankali wallahi gaba ɗaya rayuwarka akan bashi kai ta cin bashi kana ciyar da ita ko kai ta cin bashi kana mata hidima wallahi idan za ka haɗa mata 100 to sai ka ci sa'a ka samu 30 masu hankalin da za su ce a'a in dai za ka ci bashi ne kai mun abu ba na so amma 70 ko 80 daga cikinsu sun yarda ka je ka yanko bashi ka ci bashi dan ka sai musu atamfa mai tsada da za su je su haɗu da 'yar uwarsu alfahari kuma galiban lamarinsu fahari ne sai wanda Allah ya tsame wani ya je ya yi a tamfar sallah ya bayar ga abin da Allah ya hore masa da kudinsa na albashi matar ta ce ita ba wannan take so ba ya ce shi kuma gaskiya ba idan Ali ce to ka daka ciyo bashi mana ka siyo ta ce ba za ta karɓi wannan ba hakan ya haƙura ya je ya ci bashin ya siyo mata mai tsadan yanzu wannan larura ne ka Allah ya hore ma kaje ka saya wani mai gida zai sayo matarsa a tamfar 10,000 kai kuma baka da halitta 3,500 za ka yi sunansu daya a tamfa kuma ga bane ba wani ya samu dama ya ja sayo matarsa a tamfar ne ai wannan takalmi na 5,000 kai kuma baka da hali na 500 ka yanko mata sai ta saka sunansu takalmi in an je wani gurin ma sai an fara sace na 500 din akan na 5,000 din dan wani na 500 din ma in kwarjini ne yafi a ko yanzu nan mu din ne yanzu duke gani muna sa takalma yanzu wani yana nan dan uwanka takalmin naira 25,000 ne a kafarsa kai kuma naka na dan can kasuwa ce wan bai ake cewa ko menene 1,500 very good design ko ba ka bane wallahi barawo mai sata takalmi idan yazo in ba wanda ya san takalmi ba sai ya dauke na 1,500 din nan kafin ya dauke na 25,000 din nan to akwai masu cin bashi ya ci bashi ya je sai takalmin 15,000 yanzu dan Allah larura ne ka ci bashi ka sai takalmin 15,000 ba shi ba kuma takalmin nan akwai na naira 250 akwai na naira 150 kai in ta rike ce akwai silifa ni wani ma naga wani ma ya sa ma a Facebook ban sani ba ko ya ne ne irin roban nan ne na faro wata sai aka rike ta aka samu buhun siminti aka tufka igiya aka huda robar aka yi mata hanci aka daure kawai wani ya zura kawai shi na sunansa mai takalmi in an taka bai ta kuma zai ta ku to ba ji ne ka sa wannan din badan kana ga kafi karfin sa Allah kai ka kada Allah kai ka lokacin da kai wannan amma wato mulura larura ta rayuwa take sa mutun ya ci bashi rashin lafiyar yara an kai su asibiti mata ka ta haihu ba yanda zaka yi mata ka yau ka zo ranga ranga ba lafiya zaka yi ta asibiti ba kudi dole zaka ci bashi amma wani abu na luxury na rayuwa dan kunne fa sai mutun ya je ciwo bashi ya ba dan kunne mutun ya je kasuwa yana kam haza yana sayan cosmetics kaya shafa shafa da hoda da hoda da wani wane ne da menene ya je kai matan sa ya ci bashi kuma ba zai iya biya ba idan watan ya zo shikenan akwai wanda yace min yazo zai karbi albashi sai yace wallahi akarmu kallahi 200 naira na karba gaba ɗaya yace kafin na zo wurin albashin ma mabiya na bashi sun yi layi suna nan suna jira na yazo zai karbi albashin sa daga zuwa gate inda zai karbi albashin irin table payment suna ne yake yana zuwa sai ya hadu da wani da yana bansa naira 3500 a bakin gate yace wani ya gajiya yana wuciya sai ga ya biyo bayan sa saboda zai albashi ranan yana karasawa sai ya je tarar daga can wani yana binsa 10,500 shi ma yana gebe sai can kuma sai ya ga ga wannan ya bashi bashin kwanan shinkafa kaza ga kuma a office dinsu ya ci bashin buhun shinkafa so da aka zo mai biyan albashi ya zo zai yi lale kudi suka ce karka bashi mu za ka bawa wallahi nake gaya maka da kanshi yake gaya mu wannan to malam yayi aikin albashin wa wasu to wannan bashin kaga ya riga zama jiki to ya karba albashin sa ya tsira da naira 200 to dole kuma zai datsa zuwa ya je nemo wani bashin saboda yayi surviving a wannan wata din shikenan bashi in ya riga ya shiga jikin ka baka iya rabuwa da shi wallahi masifa ce malam kuma zan rufe mana da shi cewa akwai waɗanda matan suke ci musu bashi a gida in ba kai da gaske ba a gidanka iyalinka sai su rinka tafka maka suna tara maka bashi bilibili da ta yi sha'awar kifin gwangwani sai ta tura ta sa a karbo mata gwangwani kifi 3-4-5 bilibili da ta yi sha'awar abin nan sai ta tura a yi ta tara maka bashi a shagon unguwa sai ka zo a yi maka lissafi sai mai shagon unguwa ya ce maka ana binka 43,250 daga ina ce ai gashi a rubuce yaran gidanka sun raina maka hankali sai su je su karbi kaya a shago baka sani ba a ce a rubuta baban mu bashi wannan me yake ja shi rashin tsari na'am ba cewa ne kada a bada dama wa iyali su je su karbo kaya bashi in baka nan ba haka nake nufi ba amma a bude musu kofa kawai duk abin da mutum yake bukata a je a karbo bashi wallahi wata nan za su yanka maka abin da ba za ka iya biya ba abin tsoron shi ne an ba da dama ga wanda yake liman ne in wani ya ci bashi ya kiyaye mai sallah in ya ce ba zai masa sallah ba bai yi laifi ba haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa ya ce zajara li amsali an misal fi'ilihi kana hasanan inda za a yi haka din ba a saba Allah ba daidai aka yi so ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara abinda muka samu a rayuwa mu rayu da shi Allah ya rubuta ni dan albashi ne 10,000 nake dauka shikenan sai nayi rayuwa irin ta 7,000 na ajiye 3,000 dole in dauka a raina ni 3,000 nake samu duk da 10,000 nake samu in mai da cewa 3,000 nake samu 7,000 nake samu 3,000 ajiye ta Allah ya kaddara abokina yana aiki shi wurin aikin sa 50,000 yake dauka ni kuma Allah ya jarabe ni 15,500 nake dauka gashi na fi shi karfi na fi shi dama amma ya fi ni albashi shikenan dole gidansa ya fi naka dole rigarsa ta fita ka dole abin hawan sa ya fi naka in ba sa abu ma dole matarsa ta fita ka saboda ya fi ka yawan albashi ka san yanzu matan mai yawan albashi ake bi iya karfin albashin ka iya mai haske da zaka samu idan jigari ne sai jigari ta neme ka kenan Allah kiyaye mu dai Allah kiyaye mu malam yace wala mimtana fi zahiri wada'a lahu fil batin da a ce liman din zai kiyaye yi wa wannan mamacin sallah saboda laifuffukan nan amma a boye kuma ya mai addu'a a fili a idan jama'a ya ce jama'a ba zan mai sallah ba amma ya koma gida ya yi mai addu'a Allah ka yafe masa Allah ka sa ya huta Allah laifuffukan da ya yi Allah kar ka kama shi da shi dan adam ne mai rauni ne Ibn Taymiyyah ya ce inda za a yi haka to da yafi ka duba adalcin musulunci a fili ka ika kai masa amma a boye ka je kai mai addu'a yace in an yaka li yajma'a bainal maslahatayn an hada tsakanin maslaha guda biyu kana aula haka din da yafi min tafwiti ahadihima akan a kubutar a sa ɗaya ta kubuce ɗaya daga cikin maslahoyi din an zaid ibn khalid fi hadith imtina'in nabi sallallahu alaihi wasallam min as-salati ala al-ghal ga riwaya zaid ibn khalid annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki yadda yayi sallah wa wani mutum da yayi gululi me yayi gululi yayi sata kamar yayi sata ya dauki wani abu kafin a raba kaya ne aka kawo na mutane za a raba a ba kowa na shi kafin a raba din shi ya dan zaru wani abu to shi ma wannan annabi ya ki mai sallah wa qawli li ashabihi sallu ala sahibikum manzo Allah ya ce wa mutanansa ku je ku yi dan uwanku sallah inna sahibakum ghalla fi sabilillah saboda dan uwanku ya je ya sata saboda Allah ma'ana addinin saboda Allah ana nufin an je yaki saboda Allah dan uwanku ya je ya sata ba mun karanta da ku ba wani bawan Allah bawa ne daga cikin bayin annabi sallallahu alaihi wasallam gidan annabi kai sallallahu alaihi wasallam yake wata rana an je yaki da shi kawai kibiya ta taho ba a san daga ina bane ta harbe shi ta kashe shi sabai suna wannan ya ji dadi ya more gashi a gidan manzon Allah yake gashi ya samu shahada dan aljanna ne ya yi shahada annabi ya ce kalla yace sam bai yi shahada ba ba dan aljanna bane me faru manzo Allah ce Allah ya nuna mun shi na ganshi a wuta yanzu haka nan na ganshi a cikin wutar jahannama yana surmuyawa saboda ya dauki wata riga ce da a cikin yaki fa aka je fa ka duba yaki aka dai da shi aka je yakin amma riga ce daya ta ganima kafin annabi ya zo ya raba sai dan zari ta ya koyi annabi ya ce ta dalilin wannan Allah ya sa shi a wuta to ina magana shahada amma yanzu burgewa ne a baka abu na mutane ka boye ai ana ganin wani ai ka iya har hanya kake wa mutane saboda yin wannan barna murna ma ake maka ai ka iya dukiyar al'umma a hannunka saboda kai shugaba ne a hannunka take kai zaka ce a bayar ku kai a bayar ka ta diba kana turawa wasu wurare kwangila ta ƙarya ai tai ta inci yaudara a bada wani abu a raba wa mutane musamman yan siyasa a bada kuɗi a raba wa mutane kawai mutum ya ɗebe wannan kuɗin a baka naira miliyan biyar ka raba wa mutane ka je ka ɗauki naira 200,000 ka je ka yayyafa wa mutane sauran ka je ka ce ka zuba su a akaunt ɗinka ina za a zauna lafiya Allah kiyaye mu da wannan masifa din wannan yace akhrajahu ashabu sunan bi sanadin sahihin ala ma sabaqa bayanu inda al mas'ala wannan hadisi dai ashabu sunan suka rawaito shi da isnadi mai kyau kamar yadda bayanin sai gabata a matsala ta 57 abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓe harshe Allah ya mana abuwa ya fi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
bismillahir rahmanir rahim salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd assalamu alaikum wannan bawan Allah yana cewa Allah kana malan tsoron Allah da takawa ba tsoron wani ba so wannan addu'a yake cewa ayi to na gane abin da yake faɗa malam menene hukuncin waka da mawaki a musulunci kuma shin wakar koyar da darasi ko tarbiya ba ta halatta ba waka kala-kala ce akwai waka wacce take ta halatta a yi ta akwai wacce take ta haramta waka da babu kida a ciki ba kida sannan babu zambo babu habaici babu wasu maganganu na batsa wannan ta halatta a yi ta dan nishadi ko nuna jarantar wani ko kuma bayani ko wa'azi akwai waƙar da ake ana wa'azi da ita wannan ba laifi za a yi amma kida bai halatta ba kidan da aka halatta a shari'a shine idan an yi aure akwai jindufa da ake cewa ana yi to wannan ya halatta a dan buga bam 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 alama ce a zamanin da cewa an yi aure wannan ba laifi shi ma ba wai kida ne a je a caka rawa ba sauran su saboda alqur'ani yayi hani akan kada kada da waƙoƙi da kuma hadisi sun zo suna bayani cikin alamomin tashi alkiyama za a samu alqainat mata masu waka da alma'azif da kayan kada kada irin su piano din nan duka sauran su shi wannan dan uwa da ya rubuta kadda da farko yana magana ne akan dokar da ake kokarin cewa za a yi ta wa'azi ta malamai masu wa'azi kamar yadda mun yi bayani kuma mun faɗa duk inda ya kamata mu faɗa don a yi gyara akan abu na farko dai ba da kyakkyawar manufa aka ɗauko maganar dokar ba a iya abin da ya bayyana a zahiri akwai manufa ce kawai ta yadda 'yan siyasa su sa malamai a aljihunsu sannan kuma darajar malintar da ilimin malintar aya da kimar malintar zai ragu kwarai da gaske abinda ke cikin dokar kamar yadda ni na karanta dokar sai mutane su ji in daidai ne shikenan sai su ce daidai ne kuma ba daidai bane to sai a samu lauyoyi su kawo ta gidan rediyo su karanta ta a ba da dama wa lauyoyi su karanta ta da turancinta da a fassara ta da Hausa jama'a su ji ba wai wani ya je ya zauna ya ce ba haka ake ne ba haka ake ne ba a karanta mutane dokar ai mutane suna jin turanci ko kuma an fassara ai za a ji ko to abin da ya kamata ai kenan asalin dokar nan sojoji ne suka yi ta a 1980 something ko 84 ko wani abu makamancin wannan ta samu amendment aka dada ainihin wato gyara ta aka mata kwaskwarima ina fata ana fahimta yauwa sannan kuma ba a aiki da ita gaskiya zahiran ko da yake dadin wasu sun danyi an danyi inda za a iya danyi dai an danyi aiki da ita amma mutane ma wasu ba san ana aiki da ita ba to yanzu da aka zo nan za a gyara ta wai wasu ne wai suka ba wa wai gwamna wai shawara wai ya kamata malaman nan su ma a gyara musu zama a yi musu doka kamar yadda ake gyara titi ake gyara wutar lantarki ake gyara wane ne su ma ya kamata a gyara musu zama ko da kyakkyawan niyya ko ba da kyakkyawan niyya ba suka gaya masa Allahu alam shi kuma yadda ya dauka ya sa a je a duba ya ce a yi dokar kamar yadda masu yin dokar suka faɗa sauransu to abin da ke cikin dokar shi ne babban abin da ya tada magana shi ne an ce za a yi tara ta naira 200 a da can ga wanda ya yi wa'azi bai da lasin za a rinka bayarwa kamar driving license haka ga duk wanda zai yi wa'azi sai an ba shi permit sai da takarda din dai zan zo ne wannan karatun to zan rinka yawo da wannan takardar aljihu kenan dan ita ce permit din kwarai kuwa abin da yake a cikin dokar kenan so wannan kenan sannan kuma idan mutum bai yi ba yayi ba ka'idar za a daure shi to shine aka yi gyara aka mai da shi 100,000 ko 50,000 ko shekara 2 ko shekara 4 a kurkuku duk malamin da aka kama shi ya wa'azi bai da lasin din nan to ga abin da dokar ta ce na farko tana da committee duk malami idan zai yi wa'azi sai ya rubuta application zai rubuta application shi da hannunsa zai rubuta ina gaya muku wannan insha Allah ba zan kara kalma ɗaya ba a ciki don na karanta dokar daidai gwargwado dai na rike ta tana da section har 18 da sakin layi da A da B da C da Y cewa zai rubuta application sannan akwai committee babban committee na farko shine na gwamna shi gwamna zai zaɓi mutane 6 da ya ga sun dace da shi da wasu mutane 6 sannan kuma akwai karamin committee wanda chairman na local government shine uga kwata kwata akai da kuma DPO da EO na local government da kuma limami na local government din yawa to wadannan sune za su hadu idan an rubuta application da hakimi kuma ko daga ci ne ko me sune malami zai kai wa takaddar idan an kai musu sun duba sun gani to shine sai su zauna ai processing sai a rubuta mai an bashi dama ya je wa'azi kuma mun fada mun maimaita a cikin dokar an fada cewa kowane malami zai yi wa'azi ne iya local government din sa sai dai in yau ko da za aka goge kan wani malami ya zo ya ce ba haka bane wallahi haka ne haka yake a rubuce kuma in ba a yadda ba mun fada ba wani jayayya ba wani wani ya fada wani bai fada ba a kira lauyoyi su karanta ta da turanci a jita a fassara ta da Hausa ai ba fada ai ba jayayya ba wani abu kuma a cikin dokar ba a fadi cewa yaushe za a baka ba lasan din sannan kuma idan an ga ka cancanta ma ka cancanta din an duba abin da aka gani na cancanta din to za a iya hana ka sai an ga dama a baka sannan ba a fuddar da wasu ka'idoji na ilimi tunda malamin addini ne ya kamata a ce ya karanta kaza ya karanta kaza ya karanta kaza to ba a yi wannan ba ballantana ma a ce sai mai ya hadice Qur'ani ya san Buhari ya san kaza duk babu wannan abun kawai wanda suka ga ya dace da sauransu kuma a cikin dokar aka ce za a rinka monitoring za a rinka bibiya duk inda ka je kai wa'azi ana da record a kanka sannan duk abin da ka faɗa kuma sai an duba an gani kuma a cikin dokar aka ce za a iya kayyade ma abin da za ka yi wa'azi ma a local government din naka sai abin da suka ga dama za ka yi wa'azi a kansa duk yana cikin dokar amma na faɗa kan wani ya zo ya ce ƙarya ne dan Allah a kira lauyoyi su karanta dokar nan a cikin a radio shine kawai abin da nake kalubalanta nake faɗa su karanta ta da turancinta in sun ga dama su tsaye da kai akan alwala sun ga dama su tsaye da kai akan aure in sun ga dama su tsaye da kai akan kasuwanci sannan duk inda ka je ka dawo ana da rahoto a kanka kuma dokar ta ce kana iya kana cikin wa'azi za a iya zuwa a tambaye ina lasin din nan naka in baka bayar ba kuma a kama ka da dai sauran wasu abubuwa haka suna nan da yawa a ciki to abinda shawarar da muke bayar mu shawara da muka bayar gwamnati tana da dama ta yi duk abin da za ta ga dama a je a yi ta yi Allah ba da sa'a wallahi ba mu hana ba amma shawara ce ta mu mun fada mun maimaita kuma an fada duk inda ya kamata a fada yana da kyau lalle wa'azi ta ci barkace ba yi da kyau a gyara harkar wa'azi amma tsakani da Allah ku yi wa kanku adalci waye ya kamata ya gyara harkar wa'azi ko yanzu a garin nan fa akwai kungiyoyi kuma bana jin gwamnati ta isa ta magance matsalar kungiyanci da rikicin addini da ke tsakanin kungiyoyin addinin nan bana jin za a iya wannan yawa ba za a iya yi ba kuma a cikin kungiyoyin nan na addinin nan fa akwai waɗanda ma fa su ba sa bin ma doka yanzu misali ga yan Shi'a su ma ba suna wa'azi ba to yanzu dan Shi'an da ka kasa hana shi ya hau ka kasa kafa mai doka ya hau babur ya fi karfin ka yana hawa babur yana hawan goyo din nan akai ta azabtar da mu akai ta daure mu akwai wannan da aka harbe su akai saboda sun yi goyo yan Shi'a fa a garin nan ba inda ba su hawa babur wadannan fa dokar hawa babur ma bata kawo kansu ba sune aka isa ai musu wata doka da za ta hana su wa'azi ko a ce wai sai sun zo sun karbo wata takarda wani ya ba su wa'azi ya ba su dama tsakani da Allah fa mu yi magana ta gaskiya yanzu misali idan an ce za a zo a tantancewa an ce malami sai yi mai na manta ban gaya muku ba a cikin dokar lalle malami za a yi mai jarrabawa waɗannan mutanen da na faɗa din su kiyama local government su ne za su yi mai jarrabawa ware da gaske haka yake haka suka ce za a yi mai jarrabawa in ya ci a bashi in bai ci ba kuma shikenan ya faɗi a tantance to yanzu tantancewan nan wannan tantancewa misali kaga dai dan izala ba yanda za a yi dan dariƙa tantance shi kuma dan dariƙa ba yanda za a kawo masa dan izala ya yadda ya bashi dama cewa ya je wa'azi dan shi'a ba yanda za a yi dan ahlus sunna da ya ba wa dan shi'a dama ya ce ya je wa'azi dan gargajiya kuma shi yana zaune shi kowa ma bai yadda da addinin sa ba dan gargajiya dan uwansa ba to shine muke cewa ya kamata a dada zurfafa tunani akan wannan abun dama da ba wa dama aka yi wa kungiyoyin addinin aka ce ana samun masu wa'azi ta ci barkace kowace kungiya ta ja kunnan masu wa'azinta ko ba haka bane ba kuma ita din ai kowane malami ai akwai inda yake dangantaka in dan ahlus sunna ne ahlus sunna ai akwai shugabannin ahlus sunna kowane ma bangare ne in dan dariqa ne akwai dariqar da yake bi in dan wane ne akwai to da sai a kira shugabannin wannan kungiyoyin sai a ce da su ku je ku yi gyara akan tsarin wa'azukan ku ba mu yadda ba a rinka zuwa kowa yana wa'azi a bada sharuda da dokoki a ce sai wannan malamin da yake kaza yake kaza yake kaza kowa ya fitar da wannan su din a tsakanin su tsatsata ce da ya fa ka akan a ce ƴan siyasa su ne za su tace ko su ba wa malami mai wa'azi certificate yayi abinda muke jin tsoro shine a wayi gari wa'azukan ya zamanto duk malamin da baya bin siyasar wata gwamnati to bai isa wa'azi ba kuma wallahi in an yaka shine abinda zai faru dan bana jin dan siyasan da ya san wani malami zai zo ya haudro akan shi yace kaza akan zai bashi certificate yayi wa'azi wallahi bai bashi ba kuma an ce in an bayar ma ana iya season din ta a kwace ta a ce an hana ka duk a cikin dokar to dan gudun kada a samu rikicin wato addini da rashin fahimtar mutane kada kuma a mayar da malaman su zamanto suna aljihun ƴan siyasa koda misalin da kyakkyawan niyya aka yi wallahi tallahi nan gaba wasu za su zo su yi amfani da wannan daman su mulkushe addinin a zo a samu wani ɗan siyasan ma gaba ɗaya addinin ma bai yarda da shi ba lasin ɗin ma duk ya ce ya soke shi yanzu ba za a ba da lasin ba ma a gwamnatinsa gaba ɗaya wani zai iya faɗa ko ba ga bane ba zai iya faɗa to wannan shine duk abin da muke gudu wallahi ba yanzu muke ji ba ba ma mu muke ji ba abin da muke ji ƴaƴanmu da jikokinmu nan gaba sannan kuma duk wani wanda ya wa'azi ya je zagi wani ya ci mutuncin wani ai har yanzu a cikin constitution ai akwai a cikin constitution akwai wani akwai sections da yawa duk wanda ya ci mutuncin wani a kai shi kotu babu wannan ne kwanan nan ma ba wani malami yayi abin da yayi ba da ya faɗa wacin wani magana yace bai yadda bai kai shi kara ko ba kai shi kotu kuma ya je ba shi hakuri to ai dama akwai dokar shikenan duk malamin da ya je ya faɗa wani abin da ba daidai bane ba aka yadda ba daidai bane a kai shi kotu a hukunta shi dama akwai wannan dokar ba sai an zo an ce sai wani ya bashi certificate ba abinda muke gudu muna da son zuciya ne da yawa ku fa kun sani ku ƴan siyasa a tsakanin ku ko a junan ku ba uwa ka ubanka kuke yi a gida ɗaya ma fa ana zage-zage to ballantana kuma an samu bambancin aƙida da bambancin fahimta kuma lauyoyi suka zauna suka karanta dokar nan lauyoyi wallahi ƙwararru lauyoyi a garin nan ƙwararru suka ce dokar nan ta ci karo da constitution ta ɓangarori guda 15 lauyoyi ne suka faɗa yanzu ana so a bar rikicin tsakanin lauyoyi da lauyoyi su zo su zuba ta ita kanta ta ci karo don constitution ya ce ma bai kamata ma ka kafa wa mutum doka akan abin da bai ma faɗa ba kai mai doka sai kai dictating ɗinsa ga abin da zai faɗa ɗan Najeriya ne yana da freedom of speech ni ba lauya bane ba amma dai mu shawara ce muke bayarwa a yi abin da zai bayar da abu mai kyau kuma ba ma goyon bayan wa'azi ta ci barkatai ba mu goyi baya ba Allah ya sani a cikin wa'azukanmu da karatutukanmu muna faɗa wani yayi kaza ba daidai bane ana samu wannan lalle a duba hanyoyi na maslaha amma ba a yi hanyar da za a samar da wani bangaranci ba har da DPO fa wallahi talaha da DPO DPO on local government ɗinka sai ya baka dama tukunna Allah ka je kai duk a cikin dokar akwai to kaga wannan tsakani da Allah idan an duba za a samu matsala to shine muke ba da shawara ko muna faɗa Allah ya kai muryar mu ga mai girma gwamna ya ji ko da yake ana cewa kaza 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 dai ko za a tabbatar ko waye waye amma dai mu dai muna roƙo shawara ce muke bayarwa ayyuka da aka taho da sunan alheri ana ta yi to a yi ƙoƙari a cika da ayyukan alherin ba laifi malaman addini a kira su a ba su shawarwari a ce ku yi wa kanku gyara ku yi kaza ku yi kaza gwamnati ba su shawara wannan abu ne mai kyau amma muna jin tsoron wala Allah kai mai girma gwamna saboda wataƙila wani abu da ka sa a gabanka kake nema ka yi wala Allah wasu suke ƙoƙarin su baka wata shawara ta zagon ƙasa su sa ka kai abin da mutanen garinka
zasu ashe Allah wada rai da kai kada a zo ai maka wata illar da mutane zasu bada dan wannan inda za a bada dama public hearing na mutane ku ji abin da mutane zasu faɗa kuma tsakani da Allah dan wani malami ko yana da wata manufa ko yana da wata fahimta ya shiga ya ce kaza a duba gaskiya a dubi dan gundarin dokar kada a bari ana gwara kan malamai wani yana cewa kaza wani ya je ya share ya ce kaza duk bamu da bukatar wannan a yanzu a wannan zamani a lokacin da ƴan uwanmu yanzu ga sunan su suna gudun hijira an kokkwace fiye da rabin jihar su suna gudu da kafa suna shiga daji suna cikin halin kakanuka yi a lokacin da suna bukatar mu taimaka musu da abin da zamu ci da zasu ci da rigar da zasu saka da kudin da zasu yi tasarrufi suna gudun hijira suna kwana a primary school suna gudun hijira suna kwana a bakin titi a wannan lokaci mu kuma anan muna nan muna tarkici a tsakanin mu wani ya fada wani ya mai da martani wani ya ce daidai ne wani ya ce wa haka bane makiya addini kuma suna nan wallahi daidai ya kamata malaman nan a cashe musu dama ana kaza dama akwai makiya addini wallahi ina so na gaya muku wannan uwa a gidan wani ɗaya daga cikin kafafen watsa labaran nan yaji ɗan jarida suna bugawa a tsakanin su wani yana cewa tab aiko wallahi za mu ci mutuncin malaman kaza wallahi duk malamin da muka je yaje yayi wa'azi yace kaza wallahi sai mun dauko shi mun kawo mun yada a duniya an daure shi wani kuma wanda ba dan kungiyar sa bace ni kuma wallahi sai na bi malam wani har kuliyar ɗakin sa duk abin da ya faɗa sai na yi recording na zo na sa shi ma an daure shi yanzu kenan malaman sun zo sun nama in kai magana a ce a dauko a kai ka daure ka kuma daurewa ka fara daure sai ni akwai malaman da a kurkuku suka mutu ko ba ka bane daure dama an saba yin sa daure ba shine zai sa wai mai wani wani abu ya ce ne yin abu ba kawai ayi adalci ayi abin da zai taimaka kwarai kwarai da gaske so mu shawara ce muke barwa ko muna fatan insha Allah ta'ala za ku ji outcome mai kyau shawara kuma insha Allah muna fatan za ta karbu mu dai ba mu fatan a jihannan a zo ayi abin da zai kawo rabuwar kan musulmi amma yau aka waye gari a ce wai masu wa'azi suna aljihun ƴan siyasa ai zance ya kare ai kwarai da gaske zance ya kare wallahi kuma mun faɗa muna maimaitawa shi mai wa'azi wani ya fito yana cewa wai ɗan siyasa ya halatta ya zo faɗi duk abin da ya ga dama yanzu abin da ƴan siyasan nan suke yi saboda ra'ayin suke faɗa mutum ya fita gidan rediyo yana zagin wani a kira sunan wani a ci mutuncinsa a ɓata wani a yi masa kage akwai wanda ba sa kwana a gidansu ba yanzu duk wannan bayi da laifi wannan daidai ne a kyale su sai malami wai mai malamai ma suke a Kano a gaya mu abin da malamai suke a Kano tsakani da Allah ina wa'azin da malaman suka yi a Kano ta da hankali yanzu bai kamata a dama wa malaman Kano ruwa su sha ba da duk ƴan kungiyoyinsu gaba ɗaya ka duba ba duk rikicin nan da ake a jihohin nan ba babu abin da ba a kulla wa Kano ba amma Allah bai sa Kano ta ɗauka ba saboda ƙoƙarin da malaman nan suke na ɗora mutane akan turba ta ƙwarai ba da addu'o'i waɗannan malaman da za a ba su lasisin fa su ne suke addu'o'i suke sauke Qur'ani suke kunuti a masallaci dan Allah ya ba wa jiha zaman lafiya kuma shine za a ce sai wani sai malami ya zo ya zauna ya rubuta takarda yana neman application a bashi dama ya wa'azi wallahi mu dai a fahimtar mu babu alheri a cikin wannan dokar wallahi su kansu waɗanda suka yi ta wallahi ba su wallahi tallahi in kun karanta ta wato tarnaki ne na fitina ga addinin musulunci amma fa mun faɗa mun goyi baya ai regulating wa'azin addini a gyara wannan yana da kyau amma yaya hanyar gyara ita ya kamata a yi wannan ita ce fahimtar mu kuma abin da zai baka sha'awa da yawa kada ce wannan ra'ayin ko na ahlus sunna ba ga malam Tijjani Bala kala rawi ba an ji shi ba shi ma ya faɗa ya ce ba daidai bane ya fito gidan rediyo ya magana suna nan malamai da yawa waɗanda aka yi zama da su da duk kungiyoyin nan da kake gani kowa ya zauna ya faɗi iya bakin albarkacin bakinsa da abin da ya faɗa so muna ba da shawara ba mu rushe ba ne muna ba da shawara ayi abin da zai zama amfani kada mutum ya zo ya sa hannu a dokar da bayan ya tafi bayan shekara 20-30 za ta zo dan karatun ma da wa'azin da ake wa al'umma a faɗakar da su ma yi gagara dan wani zai amfani da wannan dokar shikenan kuma mutane suna tambaya cewa wai din me yasa tunda ba a yi dokar ba sai yanzu a yanzu lokaci ya kare me yasa kuma kaga in gyara ne ina jin ai gyaran addini ya fi komai muhimmanci da ya kamata shi za a fara yi to mutane wannan shi kansa abin tambaya ne mutane suna tambaya so da Allah muna ba da shawara ina faɗin wannan ne saboda masu fahimta su fahimta, amma kada wani ya ce ufan yaje nemi kofin dokar da Allah ya karanta ta, in nemi kofin dokar ya karanta ta, wannan shine abin da ke ciki, kuma shine abin da muka fahimta. Allah ya ganar da mu gaba daya. Wani dan uwa yana tambaya cewa malam menene ainihin gaskiyar mafarki da mamata? Akwai abin da yake yaduwa a cikin wannan al'umma cewa ana mafarki da mamata, cewa wai sun bada wata sabuwar wasiya, mamace zai bada sabuwar wata wasiya cewa a bawa wani abu kaza a cikin dukiyarsa da ya bari, ma'ana wani ya mutu, wai bayan ya mutu kuma an ganshi a mafarki yayi wasiya ya ce a cikin dukiyar da ya bari a bawa wani kaza, ayi musu sadaka da kaza, a bayar da dabino, a bada fura da nono da sauransu. Kuma abun mamaki wai sai aka zo wai aka yi aiki da wasiyar da aka gani a mafarki din, aka dauka cikin dukiyar wanda ya mutu din, aka bawa wancan din, kuma aka dauki fura da nono, aka yi sadakar, aka yi kaza, aka yi kaza, aka yi kaza din da mafarki. Yanzu jahilcin wannan al'umma ya kai har ga su rinka amfani da mafarki, kuma mafarkin ba na annabi ba. To yanzu kaga wannan yana nuna cewa kun yi mafarki kun gaskata, kuma mafarki ba a ce a yi shi a gaskata shi ba. Sannan babu inda aka faɗa a shari'a cewa wai wani wai zai zo ya yi wasiya ya ce a yi kaza ko kar a yi kaza, kuma aiki da wannan kuma a mafarki, wannan ba daidai ba ne, kuskure ne. Wai ana ganin mamata a cikin baƙaƙen kaya suna nuna cewa suna cikin damuwa, ko wani a lokacin ma a gansu suna kuka suna cikin wuta, ko kuma su bada labarin barzaku duk sai a zo a ɗauka, ko a ga wani mamaci yana cikin wani yanayi mai daɗi ko marar daɗi, ko ya bada wani labari na lahira wanda ya mafarkin, sai ya zo yana ta hikayar abin kuma a ɗauka a yi aiki da shi. Shi ma wannan duka cancellation shi kuskure ne, ba daidai ba ne. Zai iya yiwuwa mutumin kirki ne wallahi kai mafarkinsa yana cikin azaba, amma kuma mafarkinka ba gaskiya ba ne. Zai iya yiwuwa mutumin banza ne kuma kai mafarkinsa yana cikin rahama, kuma mafarkinka ba gaskiya ba ne. Ina fatan muna fahimta. Shi mafarki akwai malaman da suka iya karanta shi, suka iya fassara shi. Ba wai kawai dan mutum ya zo ya mafarki sai ya zo ya loda wa mutane kuma a zo aiki da shi, wannan gaskiya zahilci. Wani lokacin kuma akan yi mafarki wai su mamata suna cikin farin ciki da nishadi, kamar mutum ya ce ai yayi farin ciki da mahaifinsa ya ganshi yana cikin kaza, sai ya dauka wannan abun din eh haka ne tabbas, kamar wani garanti ne cewa yana cikin kaza, ko kuma wani ya ganshi yana cikin azaba, to zai iya yiwa wallahi shedan ya kawo maka wani ya ce gashi nan mahaifinka ne ana masa azaba, kuma ƙarya yake maka. So abinda kawai nake so ku gane illar wannan maganganu shine gaskata mafarki, ko ba daidai bane a rinka gaskata wannan mafarki din. Wannan yake cewa malam shin mutum zai iya bin umarnin iyaye idan suka ce ya aske gemun sa? Kamar misalin mutum iyaye suka ce sai ya aske gemu, a'a, ai annabi ya faɗa a cikin hadisi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, ba a da'a ga wani abun halitta wajen saba ubangiji ko waye shi. Sai ai kokari ai musu ladabi da biyayya, a nuna musu ba su fahimta bane. Duk mahaifi da zai ce aske yi mu wallahi bai fahimta bane, inda ya fahimta ba zai ce aske sunnar annabi ba. Amma matsalar da ake samu, yana iya samu watakila wani malami na bid'a wanda baya son gemu, ya yarda da shi sai ya zuga shi ya ce Alhaji ya za ka yi ka bar gemu guda biyu a gidanka, ga gemun ka ga na ɗanka. Haka wani ya zo ya kira ɗansa ya ce to wai dai ka zaɓi ɗaya, wallahi ba za a yi gemu biyu a nan gidan ba. So ba daidai ba ne, almuhim dai ba ma aske gemu ba komi. Kamar yanzu mahaifinka ne yana shan giya ya ce sai ka je ka sha giya, sai kai mai da'a? Kamar mahaifinka ne Allah ya kiyaye yana wata barna ko yana sata ya ce ka zo da Allah ku je ka raka shi ya je ya sata, sai ka bi shi? Kamar mahaifinka ne ya ce kar ka bada zakka, zakka ba umarnin Allah ba ne, sai ka bi shi ba za ka bi shi ba? Kamar mahaifinka ne ya ce ba za ka sada zumunci ba, ka daina zuwa sada zumunci, Allah ya ce a sada zumunci, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a sada zumunci, sai ai mai da'a? Ba za a yi mai da'a ba. Haka daidai yake da in yace ka aske yemu ba za ka yi masa da'a ba, dan annabi ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, ba a saba wani abun halitta wajen saba wa Allah, sai dai rashin yin da'a za a yi ne cikin ladabi da biyayya da girmamawa, a bashi hakuri.
a bashi hakuri ai ci kokarin bayyana masa gaskiya kuma zai fahimta insha Allah wannan yace mallaka aiwa ɗan uwa musulmi wato a dada jawo hankalinsu kuma a fadakar da su bayani yadda ya kamata su rinka gaisawa da iyayensu da kannan iyayensu da abokanansu gabaki daya ina ma akwai gaisuwa ta al'ada da ake gaisuwa al'ada ita ce durkuso wasu ma kwanciya suke kamar yadda na ga wasu kabila ma su kwanciya suke gaba daya flat yanzu za a gaida mutum sai an kwanta flat gaba daya da durkuso da kwanciya da in an hadu da mutum ana barka da yamma an sunkuye kai wannan duk al'ada ne ba addini bane wanne ne gaisuwar musulunci shine assalamu alaikum idan ta kara da amika hannu ay musafa ay annabi yace duk wanda kai musafa da shi kafin ku rabu Allah ya yafe muku zanuban ku gabaki daya to amma al'ada ta riga ta shiga cewa wai babba baya gaisawa da yaro wannan al'ada ce al'ada ta riga ta ratsa cewa uba baya musafa da dan sa wannan al'ada ce sai dai durkuso sai dai tsuguno tsakaninka da shi wajen kilomita guda kana durkuso a can wani ma ana gaishe shi ma baya ma amsawa ma kwata kwata haka zaka yi ta durkusawa ka durkusa anan bai kula ka ba ka dada matsawa can gaba sai ka dada durkusawa bai kula ka ba to maganar durkuso da waye duk al'ada ne ba addini bane ba to ayi kokari a fahimtar da su su fara ganewa su fahimta kwarai da gaske ku duba dai matsayi irin na manzon Allah da darajar sallallahu alaihi wasallam amma ba a taba samu wani yazo zai gaida manzo Allah a durkusa ba akwai wanda ya kashi daraja akwai wanda ya kashi girma hannu yake miƙawa ana musafa yayi da ƴaƴansa yayi da matansa yayi da sahabbansa yayi da waye musafa a hannu amma mu yanzu akwai malamai ma da in an kai mutun ya kai wani matsayi ma ba a gaisawa da shi batta maganar wannan sarakuna masu mulki kan daman ba a taba hannunsu sai dai wani mai matsayi irin nasu shine zai taba hannunsu amma su wasu ma sai ka je kai ta gaisawa ma ko magana ma ba sa yi kai ta gaisuwa kai da gaisuwa sai dai ba fadi shine zai ce an amsa amma shi ba zai magana ba wannan gargajiya ne wannan gargajiya ne ba addini ba in girma da matsayi ne akwai wanda kai annabi ba wanda kai manzon Allah ku ya kuri ba magana addini muke ba gargajiya ba in babin gargajiya ne aje ai tai ana nan ana yi amma in addini ne to kowa da kowa da sarki da shugaban kasa da gwamna da wane ne da wane ne da baba da uba da uwa kowa ya mika hannu ai assalamu alaikum in musulunci ake nema amma gargajiya ne kuma wannan wani abu ne daban wanda mutane kuma suka yarda da shi suke yi amma ba wai dan shari'a ta yarda da shi ba akwai matsalolin da sun yawaita na giba da annamimanci musamman da ana zargin mata da giba da annamimanci amma yanzu ya dawo haƙin maza kana zaune da mutum kana tashi sai fara zagin ka dandalin ku dai wurin zaman ku guda ɗaya amma wallahi shi zai fara zagin ka wannan yana faruwa da yawa a office kuna tare da mutum gashi abokin zaman ka ne kana daga za ka shiga kama ruwa sai ayi da kai wani ya shiga bandaki ya rufe yana dan kama ruwa bai sani ba abokin zaman sa yazo yana ta zagin sa da wani ana gama sai ya bude bandaki ya ce assalamu alaikum aka rasa yadda za a yi me amfanin wannan kake yadda ka gina rayuwarka akan zagin wani kin mutuncin sa baya nan ba daidai bane wannan munafurci kenan Allah ya kiyaye iyaye suna yi wa yaransu kyauta wannan mun yi bayani a kansa ya halatta uba ya ba wani yaransa kyauta a bisa wata bajinta da ya yi to in kyauta ce ta musamman bai halatta ba amma in kuma motivation da turawa suke faɗa tahfiz larabawa suke faɗa wato ka yi abu don zaburar da mutum wannan ya halatta wani yaro ya haddace ƙur'ani ka ce a gidan nan duk yaron da ya haddace ƙur'ani zan sai masa babur laifin sai wani yaro a ciki sai ya kokari ya da ce qur'ani sai ka sai mai kai zalunci ba kai zalunci ba ka ce wa yayan ka mata duk wacce ta ci jarraba wacce tai kaza zan yi mata kaza wannan ya halatta ba laifi bane amma haka kawai mutum ya sha iska ya je ya wari wani dan sa saboda yana son uwarsa ya bashi kyauta bai ba sauran yara ba wannan ba daidai bane haramun ne amma dan zaburarwa ba laifi akwai kananan kyaututtuka yar alawa ka sai wa yara ka dawo da kasuwa ka sai musu alawa ga manyan yaya kuma yanzu babban yaro sai ka sai mai alawa shi ma yanzu wani layi yana karɓa alawa wannan ba zai cutar ba babu komai to wannan ban gane ba sannan malam kamar wanda da aka yi usuta to ban dai gane wannan ba akwai wani tsari da kamfanin MTN suke yi wanda idan kana waya kudinka ya kare zaka danna wasu lambobi za su baka aran kudi wanda idan suka baka naira 50 za su dauki naira 5 lada idan kuma naira 100 ne za su dauki naira 10 menene halacce wannan riba ne bashi ne da ruwa ba MTN kare suke ba akwai sauran kamfanoni ma da suke wasu ma za a ce kana son credit free yanzu in ka ce eh sai ka dauka free din ne in ka dan daddanna sai su baka kana zuba kudi sai su zari sai sun yi kari riba ce riba ce riba ce mallan Allah ya saka maka da dukkan alkhairi dan Allah mallan lokacin da mutum yake alwala yayi kamar rabi ya wanke fuska ko shafar kai sai alwalarsa ta kare ya zai sai ya jaddado man daga sabuwa sakewa wai zai ko ci gaba ina sakewa zai ai ba wani ci gaba ai eh kuma ita alwalar dama akwai rabin ta ne yace malam muna roƙon Allah ya tsare mana dukkan malaman mu na sunna ya maida kai gida lafiya Allah ce muke mu mutumin da aka tabbatar dan shi'a ne ya kamata a yi masa sallah bayan ya mutu yan shi'a yan uwansa ba sai su yi masa ba is very clear ai me zagin sahabi an ce mai shan giya ma mai caca ka guje shi a matsayin ka na liman babba to balanta mai yin kafirci mai ƙaryata qur'ani yau fa daga zagi sahabi gwanda ka sha giya wallahi daga zagi sahabi gwanda kai luwadi ma ai kwarai da gaske ai kwarai saboda ƙaryata qur'ani ne karara kuma ta ba aqida ne to wannan kenan ina ganin saboda yanayi na lokaci sai mu dasa aya mu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure ko tuntuma harshe Allah ya mana afuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.